أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كما يندي غباتا من يبياني كان شن زي أسان سفوفين أمنججي دسونا ينسى مكا كفهجا كان شوى زي أسان سونا أمنججي دسفوفين سا To tunda zai yi a san sifofin Ubangiji da sunayensa, wace hanya ce ta dace a san shi, musamman ma da yake mun ga cewa hanyar ɗan tajriba ba zai yi ba, waɗanda za su je su yi experiment a laboratory, domin Allah ba jiki ba ne, sifofinsa ba jiki ba ne, balantana a yi gwaji. Idan hanyar gwaji ta zamanto ba ta inganta ba, to wace hanya ce ta dace domin sanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Da wannan ne sai muke cewa akwai hanyoyi da suka dace domin sanin sifofin Ubangiji. Na farko akwai hanyar hankali. Hankali, domin an tabbatar bisa hankali da shari'a cewa Ubangiji mawadaci ne, baya bukatar komai, ya wadata daga dukkan wani abu, to shikenan zai kasance a hankalce, shine asasin dukkanin sifofi madaukaka. Kuma dukkan wata sifa da take tabbatar da tawaya gare shi Subhanahu wa ta'ala, dole ne ta koru gare shi a hankalce. Shi yasa ba zai yi ba a siffanta shi da ɗa ko mata ko wani abu da mutum yake, kamar yunwa da kishirwa da makamancin wannan. Ubangiji ba shi da komai makamancin wannan. Baya siffantuwa da siffofin halittu, ababen halitta. Ubangiji a tafau kwaukwau ba zai yi ba ya siffanci ɗaya daga cikin siffofi na ababen halitta. Nasiruddin At-Tusi rahimahullah, a cikin hujjojin da yake kafawa dangane da hujjoji na hankali waɗanda suke tabbatar da kamalar Ubangiji, yana cewa wajabcin samuwa na Ubangiji yana nuna cewa shi sarmadan ne. Ubangiji sarmadi ne, wato ba shi da farko, ba shi da ƙarshe. Domin idan ya ɗau farko ya ɗau ƙarshe, zai kasance fararre kenan, ƙararre. Zai faru kuma zai ƙare. Ba shi da daɗi, wata sifa ta daɗi da muka yi bayani a baya. Ba shi da abokin tarayya. Ba shi da wanda yake misalinsa. Ba shi da wani wanda yake kishiyantarsa. Babu wasu abubuwa da suke ƙaruwa kansa. Baya bukata, baya jin wani zogi ko jin daɗi, baya samun canje-canjen halaye, ba a ganin sa dai sauran sufofi waɗanda inda an jingina su ga Ubangiji. Kamar misali, an jingina cewa zai yi a gan shi, to lallai da an jingina tawaya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Bisa wannan ka'ida ne za mu same shi yana cewa wajabcin samuwa yana nuna tabbatar baiwar Ubangiji da mulkinsa da cikarsa da gaskiyarsa da alherinsa da hikimarsa da ɗaukakarsa da rinjayensa da kuma tsayuwa da al'amuran bayi da yake da su. Kamar yadda ya zo duk irin wannan maganganu, idan mun koma kashful murad, maksadi na uku, fasali na biyu, matsala ta 7 zuwa ta 21, za mu samu waɗannan maganganu masu kima dalla-dalla daga shi ma'abocin littafi Ash-Shaykh At-Tusi, mai Anwarul Malakut fi Sharh Al-Yaqut, a cikin shi ma littafinsa shafi 66, 80, 81, 99, ya kawo maganganu masu yawa. Daga ciki yana kawo wannan, yana cewa wajabcin samuwa, yani wujubul wujud, wa huwa yani wujubul wujud, yunfi jumlatan min as-sifat an adh-dhatil ilahiyya wa annahu laysa bijismin wala jawharin wala ardin wala halan fi shay'in wala taqumul hawadithu bihi wa illa lakana hadisa. Wajabcin samuwa ya koru, ya kore wasu sifofi daga Ubangiji. Daga cikin sifofin da yake korewa daga Ubangiji cewa shi ba jiki bane, yana tabbatar da cewa Allah shi ba jiki bane, yana kore masa jiki kenan. Shi ba jauhar bane, jiki sananne ne, johar shine mai shine ainihin abin da baya bukatar muhalli a samuwarsa da kuma abin nansa, wato shine samammen da yake ba a wani maudu'i yake ba, shine johar. Ard shine samammen da yake a kan wani maudu'i, kamar ran mutum samammiya ce mai zaman kanta. Shin mutum wannan jikin sa yana nan a duniya ko baya nan a duniya? Rai tana nan, ba ta bukatar sai da wani jiki da za ta hau shi. Amma idanun mutum, kunnuwan mutum, hancin mutum, kafafun mutum, dukkaninsu suna bukatar wani muhalli da za su doro a kansa. To shi ne art, wannan masu bukata shi ne art, kuma kunne da hannaye. Marasa bukata su ne johar, kamar hakikanin abu, zatin abu wanda yake ba a ganin shi. Zatin mutum wacce ba a gani ya zama joharinsa, domin ba samu mai bane a muhalli kamar nafs din sa, ransa. To saboda haka dukkanin wa'annan sun koru ga Ubangiji. Shi baya siffantuwa da johar wanda yake ba a muhalli yake ba, baya siffantuwa da mi ar wanda yake a muhalli. Dukkaninsu iyakoki ne wanda yake Ubangiji kuma ba shi da iyaka. Don haka ne za mu ga ta hanyoyin tsarkake Ubangiji daga dukkan bukata, ana tabbatar masa da sifofi na jalal, wato sifofin da suke kore masa duk wata tawaya. Duk wata tawaya da za ta zo ta jingina da Ubangiji, to ba Ubangiji ba ce, kuma baya siffantuwa da ita. Hanya ta biyu da za mu iya tabbatar da samuwar Ubangiji, sifofin Ubangiji, ita ce hanyar nan ta duba abubuwan da suke sasannin duniya da rayukanmu. Idan mun duba rayukanmu da sasannin halitta wannan duniyoyi, za mu tabbatar da na ɗaya samuwar wanda ya yi su, cewa dole akwai wanda ya yi su, ba su suka yi kansu ba. Na biyu za mu ga tsari, shi kuma dukkan tsari yana nuna mai akwai wanda ya tsara shi. Idan muka duba wannan duniya ma ga girman da take da shi, kuma ga ilimi da iko mai yalwa da take da shi, muka ga dokokin da suke tafi da wannan duniya cikin zurfafawarsu, iyakacin zurfafawa ta ilimi akwai, to lallai zai iya yiwuwa mu gane sifofi na jamal, sifofin siffanta Ubangiji na jamal, wato sifofin da suke tabbatar masa da kamala. Idan ba manta ba, a farko mun ce hanya ta farko ta hankali tana tabbatar da kore dukkan sifofin naqsu da tawaya daga Ubangiji, amma wannan hanya ta biyu ta tsinkayen sasanni bisa sasansu a san sifofin Ubangiji, tana tabbatar da sifofi ne na kamala zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wayannan sifofin za mu ga cewa idan mun ga sai mu san cewa Ubangiji misali mai ilimi ne, saboda ilimin da ke cikin wannan tsari na halitta. Ubangiji mai iko ne da kudura, Ubangiji mai hikima ne, saboda hikimar da take cikin wannan tsari mai ban mamaki. Shi yasa za mu ga cikin Qur'ani mai girma ya zo da ayoyi wanda suke tabbatar wannan, kamar faɗin shi kul inzuru madha fis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ديكان وانا أبو باني وانا سكيت باتتو سلمم أتكين آيون قرآني وانا ديكان نسنا شريد دموزو أغمي سامور وانا كمالا wacce take nuna akwai kamala a zatin Ubangiji subhanahu wataala, wacce take ba ta da iyaka, da muka kira su da sifofin jamal, kamar ilimi da iko da rayuwa. Domin wannan rayu suna rayuwa, to waye ya ba su rayuwa in ba wanda ya yi su ba? Domin babu wani abu mai rai sai su. Na uku, hanya ta uku, za mu iya koma littafin Allah da sunna ingantacciya, domin sanin menene suka yi bayani dangane da shari'a game da sifofin Allah da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa, kamar yadda suka zo daga faɗin Allah maɗaukaki da ayoyin Qur'ani mai girma da kuma hadisan manzansa da wasiyan manzansa masu daraja. Sai mu ga Allah ya kawo maɗaukaki a cikin littafinsa, huwal ladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala mugun malik ne, quddus ne, salam ne, dukkan wannan sifofi sun zo ne a littafi da sunna, kuma za a yi sanin su ta hanyar littafi da sunna. Hanya ta hudu ita ce hanyar da take tafi wahala, kuma hanya ce wacce take ko mutum ya fahimce ta sosai to lalle yana bukatar yaren da zai bayani ga mutane domin su gane. Kuma yawanci ba shi da wani yare da zai bayani sai yaren da falsafa take amfani da shi da sauransu domin yin bayani na hankali na abin da ya riska ta hanyar tsarkin ransa da fahimtar da Allah ya bashi ta hanyar lutufinsa da inayarsa sakamakon kusancinsa da shi. Wannan hanya ita ce hanyar gani da idanun zuciya, ba idanun na ƙwaƙwalwa. Sai su san wato mulkin Ubangiji da siffofinsa ɗaukaka da ayyukansa masu daraja da abinda suke riska a cikin ransu sai ta ringa riska wannan, kamar yadda yin dare take riskar cewa akwai Ubangiji mahalicci, haka take riskar irin waɗannan al'amura da siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da yawa masu irfani suka tabbatar da siffofin Ubangiji tsarkaka, masu girma, masu daraja, ba tare sun koma mabuta tafsiri da mabuta falsafa da sauransu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗi, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Mu'mini idan suka ji Allah sai su samu furqan, wannan furqan din haske ne da yake jefa musu domin rarrabe tsakanin gaskiya da barna, da gane mai kyau da maras kyau. Ba hujja bace ta hankali, dalili na ilimi suke kafa ba, a suna kallo ne ta hanyar zuciyarsu da hasken da yake cikin ransu, sai su samu fahimta kyakkyawa game da cewa lalle akwai Ubangiji, kuma akwai shi da kyau, yana da sun sifofi kyawawa. A wata ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim. Idan mun ga duba sosai za mu ga Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka imani na garis bayan sun ji tsoron Allah cewa zai zo musu da ninki bi na lada, ya sanya musu haske da suke tafiya da shi. Wani irin haske? Haske ne na sani, ya kuma gafarta musu, kuma Allah mai gafara ne mai rahama. Wani zai na cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, waɗanda suka yi kokari cikin biyayyanmu, suka yi kokari cikin saninmu, suka yi kokari wajen narkewa a cikin zatin, suka zamanto mutane salihai nagari, lallai za mu shiryar da su tafarkin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarunnal jahim. Wata aya mata na cewa hakika da kun san ilimi ne yakini, yakinin sani da kun ga jahim. Da sauran kalmomi masu yawa wanda suke na mana hanyoyin sanin Ubangiji. Saboda haka hanyoyin sanin Ubangiji su ne hanya ta hankali, hanyar lura da sasanni, da kawukanmu al'afaq wal anfus, hatta da kawukanmu, da kuma hanyar littafi da sunna, da kuma hanyar kashafi da shahudi da aka fi sani da hanyar irfani. To a bayani na gaba, wanda in Allah ya kai mu gobe, in Allah ya sa ba mu tafiya ba, za mu ci gaba da shi. Bayani ne kan sifofi, kashe-kashen da suke game da sifofin Allah subhanahu wata'ala. Wayannan kashe-kashe da aka saba da su ne za mu bayani nan gaba. Kashe-kashen sun hada da sifofin jalaliya da jamaliya, sifofin ɗaukaka da ƙayi da kyau na Ubangiji. Sifofin jamaliya suna tabbatar da kyau da kamala ga Ubangiji, sifofin jalaliya suna kore tawaya ga Ubangiji, wanda kore tawaya yana koma zuwa ga mai kamala. A wani nau'in kashi na biyu kuma har ila yau akwai sifofin zati da sifofin aiki. Sifofin zati suna tabbatar da mai? Suna tabbatar da zatin Ubangiji, suna tabbata ga zatin Ubangiji kamar rayuwa. Sifofin aiki kuma suna siffanta ayyukan Ubangiji. Sai zamanto sifofin zati suna siffanta Allah subhanahu wa ta'ala kamar mai rayawa ko rayuwa, afwan rayaye. Sifofin ilimi kuma, sifofin aiki kuma suna siffanta aikin Ubangiji kam mai kashewa mai rayawa mai arzutawa sifatun zat kamar ilimi da kudura da hayat wato iko da rayuwa da ilimi sifafin aiki kamar arzuta da kisa da abin nan taimakawa da rayawa da sauransu sannan akwai kashe-kashen da ake sifofi wanda yake ba zai zama muhimmi ba a cikin wannan magana tamu wannan kashe-kashe ya shafi kasha sifofi zuwa ga sifofi na hakika na idafa wato kamar kace waɗanda suke na hakika suna kallon kansu ne na idafa kuma suna kallon abin da aka raba musu daga cikin sifofin idafa az hakika kamar misali ilimi rayuwa akwai kuma sifofi na hakika wayanda suke ma'abota idafa kamar ilimi masani yawanci na ya zama masani kan kansa wannan babu ba sifar idafa bace amma masani ga wannan sa sifar idafa ce wato an raba shi zuwa ga sanin wannan sa akwai sifofi khabariya da muka ba da labarin su kwanaki a magagara darussan baya wayanda ko a cikin bayanan da suka gabata wayanda Allah ya ba da labari na su wanda suke karbar tawili kamar ido da hannu da kafafu da makamancin wannan sannan kuma sai mu shiga bayanin cewa shin sifofin Allah tawqifiyya ne ko kuwa abinda suke nufi da tawqifiyya shine shin kawai sifar da tazo a cikin Qur'ani za mu iya cewa Allah yana da ita ko ko idan hankali ya kai mu ga fahimta wata sifa mai kamala za mu iya cewa Allah yana da ita da sauran bahasosi da zamu yi nan gaba in Allah ya kai mu gobe ko sati mai zuwa inda ba mu yi tafiya ba insha Allah da wannan niki dakatawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin